sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawa assalamu alaikum barkamu da lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Almasi Garba. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Da daren yau Talata 23 ga watan Maris na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, zamu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda shugaba Alhaji Muhammadu Isuhu ya jagoranci bukin karɓar kuɗin farko na allurar rigakafin cutar coronavirus. Sai kuma Najeriya inda muka samu kiran musamman da kungiyar ƴan kasuwar canji na yankin Arewa maso gabashin Najeriya, cewa hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustafa Nasiru Basari na tafi da rahoto na musamman. Sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Ibrahim da Almasi Garba da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yan sanda a birnin Bulla na jihar Colorado da ke nan Amurka yau din nan Talata sun ce an damƙe ni ɗan shekaru 21 da ake tuhuma da kashe mutane 10 a harbe-harben da aka yi jiya Litini a wani wurin sayar da kayan abinci. A wani taro manema labarai, shugaban rundunar yan sandan garin Bulla, Maris Horrell, ya ce mutumin da ake zargin na kwanci a wani asibitin garin cikin hayyacinsa, kuma ana masa jinyar raunin da ya samu a kafa a yayin aukuwar lamarin na yammacin jiya Litini. Ana kyautata zaton wani lokaci a yau din nan za a kai shi a tsare. Carol ya kuma bayyana waɗanda abin ya rutsa da su, da cewa sun hada da wani jami'in ƴan sandan Bulla mai suna Eric Talley. Ya ce Talley na ɗaya daga cikin ƴan sandan da suka ruga wurin suka yi ta musayar wuta da mutumin da ake zargi wanda ke ɗauke da wata bindigar yaƙi. Sauran mutanen da suka mutu ƴan shekaru 20 ne zuwa 65. Masu kada ƙuri'a a Isra'ila sun dunguma zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗin nan Talata, zaben majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu. Firaminista Benjamin Netanyahu, wanda ya kasance bisa gadon mulki tun daga shekara ta 2009, na fuskantar kalubale daga ƴan takara da ɗan dama, ciki har da na jam'iyyar Yesh Atid mai tsaka-tsakin ra'ayi Mr. Yair Lapid. Zaben da aka gudanar a watan Mayun bara ya cilla sanatan Yahu kafa gwamnatin hadaka da ministan tsaro Benny Gantz. To amma wannan tsarin ya rushe a watan Disamba bayan da gwamnatin hadakar ta kasa cimma jituwa kan batun kasafin kuɗi. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar jam'iyyar Likud ta sunatan Yahu za ta ci akasarin kujerun a yau dinnan Talata. To amma abinda ba a sani ba har yanzu shine ko shin jam'iyyun kawance za su iya samun isasshen goyon baya da zai kai ga kafa gwamnatin hadaka. Jami'ai a kasar Bangladesh sun fara binciken musabbabin wata babbar gobara wacce ta kashe akalla 7 daga cikin dubun dubatan 'yan gudun hijirar Rohingya da suke zaune a wani sansani, yayin da aka shiga kwakwale tarkace ko aka gano karin waɗanda abin ya rutsa da su zuwa yau dinnan Talata. Gobarar ta yi kace-kace da sansanin 'yan gudun hijira da ke Baluhali daura da garin Cox's Bar da ke kudancin kasar jiya Litini, inda ta kona dubban tantuna yayin da jama'a suka yi ta kokarin tsirar da 'yan abubuwan da suka mallaka. Zuwa yanzu dai 'yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutane 7. 'Yan sa'o'i kawai bayan da kamfanin harhaɗa magungunan na asar Zainika ya ce mataki na ƙarshe na gwajin rigakafin COVID-19 da ya ƙirƙiro ya nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 100% wajen daƙile tsananin ciwo. Sai gashi wata cibiyar sa ido ta gwamnatin Amurka ta bayyana damuwa game da wannan ikirari na kamfanin harhaɗa magungunan. Hukumar tattara bayanai da tabbatar da lafiyar magunguna DSMB a taƙaice ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan Talata mai cewa ta yiwu cikin bayanan da wannan babban kamfanin yin magunguna na Birtaniya da Sweden ya yi amfani da su, har da wani tsohon zance wanda ya samo asali daga gwajin da aka yi daga baya wanda ta yiwu ya haifar da sakamakon da ba kamalalle ba ne kan kiyasin ingancin bayanan. Jiya Litini, kamfanin na AstraZeneca ya ce nazarin da ya yi kan lafiya da kuma ingancin rigakafin wanda ya kirkiro da haɗin gwiwar jami'ar Oxford ta Burtaniya ya dogara ne kan wasu mutane sama da 30,000 da aka yi gwajin a kansu a Amurka. Masu bincike a jami'ar ta Oxford sun kuma ce rigakafin na da ingancin 79% wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona. To Abdulaziz, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, yau Talata ya ce Amurka na son sake maido da dangantakarta da kasashe da kuma kungiyoyi. A ta bakin sa, na farko da kawayenmu a NATO, yayin da yake bayani kan abin da ya kira himmar da gwamnatin Biden ke bayarwa wajen hada kai da abokan tafiya. Blinken yana magana da manema labarai ne a Brussels tare da sakataren NATO Jens Stoltenberg kafin fara tattaunawar su su biyu gabanin taron ministocin NATO daga baya a ranar. Stoltenberg ya ce yana maraba lale da salon sabuwar gwamnatin Amurka, yana mai cewa akwai dama ta musamman ta bude wani sabon babi a hulɗa tsakanin kasashen ƙetaren Atlantika. A ƙarshe, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden ta maida martani bayan da wasu hujjoji suka nuna cewa halin da ake ciki akan iyakar Amurka da Mexico bai da kyau. Sakatariyar yada labaran fajar shugaban Amurka ta White House Jen Psaki ta ce gwamnatin Biden na maida hankali ne kan samar da ƙarin matsugunai akan iyakar Amurka da Mexico bayan da wasu hotuna suka nuna yara ƙanana a cinkushe a wani ɗakin da ke ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron kan iyakar Amurka a Texas. Waɗannan hotunan sun tabbatar da abin da muka dade muna faɗi, cewa waɗannan wurare na jami'an kula da kan iyaka ba su dace da yara ƙanana ba. Abin da Saki ta faɗa ma manema labarai kenan jiya Litini, ta ƙara da cewa ba wurare ne da muke son yara su zauna na lokaci mai tsawo ba. Wani zaɓin da muke da shi kuma shi ne mu ta sakiyar yaran su sake yin irin tafiya mai cike da haɗarin nan da suka yi. Wannan a ganinmu ba zaɓi bane mai kyau. Kafar labarai ta Axios ta fara wallafa hotunan jiya Litini, wanda wani ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka mai wakiltar gundumar kan iyaka a Texas mai suna Henry Kula ya ɗauko.
A gaida Ibrahim da Kano da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu fara daga jamhuriyar Nijar, inda shugaba Alhaji Muhammadu Isufu ya jagoranci bukin karɓar rukunin farko na allurar rigakafin cutar COVID-19 daga ƙasar China a ci gaba da neman hanyoyin daƙile yaduwar wannan cuta da ta tsawantar da rayukan ɗaruruwan mutane a ƙasar. Wakilin murya Amurka Yamma Isra'il Warma ya aika mana da ƙarin bayani.
Allurai kimanin 400 dake matsayin rukunin farko na allurar rigakafin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi alƙawarin samarwa domin tunkarar annobar corona ne suka sauka a filin jirgin saman sojan ƙasar, wato escadrille dake birnin Yamai. Wannan wani tallafi ne da ƙasar China ta sha alwashin baiwa ƙasashe masu ƙarfin ƙarfi da nufin bada gudunmuwa a yunkurin hukumar lafiya ta duniya wajen ganin an magance gibin dake tsakanin su da manyan kasashen duniya game da shirin samar da allurar rigakafin cutar corona, kamar yadda jakadan China a jamhuriyar Niger Zhang Lijun ya bayyana lokacin da yake damƙawa hukumomin Niger wannan talabi.
Les besoins des vaccins de certains pays en développement n'est pas satisfait en temps voulu et il existe un fossé vaccinal à l'échelle mondiale.
A ranar 27 ga watan nan na Maris ne ake sa ran fara allurar rigakafin daga nan birnin Yamai, kuma za a fara ne da likitoci da jami'an tsaro, sannan sai tsofaffi da waɗanda cututtuka suka ci ƙarfin su, inji ministan kiwon lafiya Ahmed Boto.
Yanda duka duniya take cikin fama wannan yaki da wannan allubar, haka nan ne Nijar take cikin wannan fama. Wannan allurar da muna son a fara ma masu aikin likita ita, saboda su ne suke cikin mummunin hali kullum, ma saboda su ne karɓar mara lahiya. Kuma a yi ma jami'an tsaro, a yi ma waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi, tsoffin mutane kuma da masu kare da ciwo iri-iri waɗanda yake sun kama sun sha wahala, saboda wannan ciwo ne da yake yana son gashishe ƙwarai da gagamu daga jinjin nan da nan sai ya kada shi. To muna so ya zama to duk da zuwa wanda yake suna fama da wannan ciwo a musu wannan rigakafi da wannan allura.
Ministan ya tabbatar da cewa amintattar allura ce aka shigo da ita kasar ta Niger, saboda haka ya yi kiran jama'a ta ba da haɗin kai.
Ina son 'yan ƙasar su san da cewa abinda ake duniya duka kan shi, kuma da ilimi ake yin shi ba da jahilci ba. Annobar rigakafi da yawan mutanen da aka mace cikin duniya dubba da miliyan aka maita, kenan ba abin da za ka shakkunta ba ne. Yadda aka ma wa'ance haka ne kamata a mana ita ma, sabili da an ba mu yi ta ba za mu fita cikin tahiyar duniya. A koran da za a zama tuba an ba mu na shashabu ko fato shi ban biya kenan ku ya kamata mutane su nura da cewa gwamnati abin da yake nema abin da yake fama da shi kiwon lafiyar su masana sun ce tana da muhimmanci kare kuma sai annora shi sosai an gwada ta ko ina to masana da su muke aiki
da yake karbar wannan tallafi shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya bayyana wannan rana a matsayin ta tarihi yana mai bayyana fatan ganin tsarin nan na Covax ya taimaka wajen cike gibin da ake fama da shi a fannin samar da allurar rigakafin cutar COVID-19 a tsakanin kasashen kudancin duniya da masu karfin tattalin arziki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mumuni Barma daga jamhuriyar Niger kuma sai Nigeria inda kungiyar Ecowas for Change na yankin arewa maso gabashin kasar suka buƙaci a gaggauta sako musu mambobin su waɗanda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke tsare da su sama da mako biyu kenan ba tare da wani sahihin bayanai ba ko bayyana laifin da suka aikata ba daga Abuja wakiliyar mu Shamsiya Hamsa Ibrahim na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton cikin wasiƙar da kungiyar ƴan canjin ta rubuta wa hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS dake nuna cewa tun a ranakun 9/12 da kuma 16 na wannan wata ta Maris da hukumar ta gayyaci mambobinta su 26 daga jihohi 5 dake fadin kasar dan amsa tambayoyi bayan sun amsa gayyatar ba a sake ci daga gare su ba kana babu wani daga cikin iyalan su da aka ba wa damar ganawa da su duk da korafin da wasu daga cikin iyalan suka yi na cewa akwai waɗanda ke fama da matsalar jinya dake buƙatar kulawa ta shan magunguna akan lokaci wanda hakan wata babban barazana ce ga lafiyar su lauyan dake wakiltar kungiyar barrister Ruwan Idris yayi ƙari da cewa
wanda yake faruwa shine ranar 9 ga watan March da muke ciki 2021 da kuɗin su members din AFCON Association of Broadcasting Operators of Nigeria su Northwest chapter su mutanen GSS sun gaice su cewa su zo interrogation ko interview game da wannan su offenses da aka yi so yawancin su dai sun bar basis din su a Kano, Yola, Lagos, Minna da Sokoto amma tun daga ranar 32 kenan ba mun ci daga wurin su ba so iyalan su da su members din AFCON din suka je office din DSS su ji ko me ake ciki me ke faruwa ne an kai su kotu ne suna begi ne aka ji shuru so su iyalan su da su members din AFCON sai suka yi brief din mun rubuta wasiƙa kenan zuwa DSS mun ji me ke faruwa ne so on the ranar 22nd Monday so muka rubuta letter din to amma dai har yanzu ba wani reply
shin akwai wasu lafuffuka ne da kuke ganin suka aikata da ake tsare da su har na wannan tsawon lokaci
babu mun san ko me yasa aka gayyace shi ba babu ba mun sani ba
har yanzu akalla su nawa ne aka gayyata
sun kai 26 information din da su members sun suka ba mu kenan amma it's possible to share with sanki wannan number din dai
shin wa su shiri kuke ganin kun fito da waɗannan mutane daga hannun wannan hukuma
indai aka rike mutum fiye da 48 hours shi mutum yana da dama da kai tsara kotu cewa an zalunce shi inda ban mu ji komai ba daga ofisin DSS nan da gobe ko GB za mu je kotu mu yi filing cewa kotu ta reason din su unconditionally kotu ta ba su damages in millions of naira for saboda an yi violation din fundamental rights human rights din su
kungiyar dai ta kara da cewa an ci zarafin mambobinta tare da take haƙƙinsu wajen ci gaba da tsare su ba tare da bayyana laifin da suka aikata ba balle a gurfanar da su a gaban kotu la'akari da sashi na 32 na kundin tsarin mulkin kasa na shekarar 1999 kamar yanda aka yi yarar fuska sakataren gamayyan kungiyoyin arewa a Najeriya Abdulaziz Suleiman ya ce kamata yi a bi matakai da doka ta tanada don bincike saboda gudun take haƙƙin dan adam
kowane lokaci kirayen da muke yi shine yadda za a tabbatar da haƙƙin dan adam ko daga wani yanki yake na kasar nan ba daidai bane a ce ga abinda doka ta ce a kama mutum ba a kai shi kotu ba kamar yadda doka ta tanada bayan awa 24 ne ko 48 lokaci su suka san wannan sannan kuma a ce iyalan mutanen nan suna cikin wani hali na damuwa to a gaskiya ba daidai bane bai kamata hukumomi suna yin haka ba tun yayin laifi muna goyon bayan a bincika yadda doka ta ce a kuma dauki matakan da suka dace
duk da damar da doka ta baiwa wasu hukumomin tsaro a Najeriya na gudanar da bincike kan wasu laifuffuka da ake zargin wani da aikatawa dokar ta bayyana hanyoyi da matakai da za a bi wajen gudanar da bincike da zumar gano bakin zari Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai rahoton mu na musamman wanda ya mai da hankali akan yadda ɗaruruwan mutane suka bar gidajen su saboda yadda ƴan bindiga masu kukuwa da mutane suka addabi wasu yankuna na jihar Niger Najeriya wasu daga cikin waɗanda muka zanta da su akan wannan matsala sun yi kira ga hukumomi da su taimaka don ganin sun koma garuruwan su gani yadda damunar bana ta fara kunno kai to amma hukumomin jihar Niger
sun ce suna iya kokarin su domin shawo kan wannan matsala. Ga rahoton Mustafa daga Mina.
A yanzu haka dai daruruwan mutane ne suka bar gidajen su a sakamakon yadda ƴan bindiga suka addabe su a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Al'ummomin garuruwan Manta a karamar hukumar Shiroro da kuma Madaka a yankin karamar hukumar Rafi da ma wasu garuruwan da dama duk sun tarwatse zuwa wasu manyan biranen dake kusa da su domin tsira da rayukan su. Maharan dai dake kai masu hari da manyan bindigogi akan babura suka yi ma mata fyaɗe da satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma uwa uba yi ma jama'a kisan gilla. Wasu daga cikin mutanen da muka zanta da su sun nuna damuwa matuka tare da yin kira ga hukumomi domin daukar mataki musamman ganin wannan lokaci da damana ke gabatowa ta yadda za su koma garuruwan su a wannan lokaci.
Sunana John Amudu ne shugaban kungiyar cin gaban Manta District Association. Manta na Shiroro local government. Dan yene ne muka samu kanmu zamu tarar da mutanen kasan baki daya ba wanda ke gidan shi. Sai muna kwana a cikin bukkuwa mu kuma bamu saba ba kuma ba al'adar mu bane. Wasu garkuwa da mutane masu kuma sata mutane su ne suke kora mutanen mu a ƙauyukan mu da kuma gidajen mu. Shi yasa mutanen mu sun gudu. In sun zo kama mutane ne sannan su kai a ba su kuɗi da kuma sannan sai bannan abinci da muka aje a gida. Da sauran su da kuma shanun mu duk sun kwashe yanzu mutanen mu ba wanda zaka tada shi yana da shanun ko guda daya. Na tuna ran satin da ta wuce gobe kwana bakwai kenan an je ma biya 2500 akan wasu mutanen uku wanda mai kawo kudin sun kama shi sun ce kuma sai an sake basu miliyan guda daya. Ina mu zamu ga wannan kudin yanzu mutanen mu na bakin kogi ne nan gefe bangaren Tamina suke nan sun sa bukukuwan su suna kwana. Tunda wani abu ya faru bamu gan kafan gwamnati ba balle wani abu ne ta kawo mana ba. Kayan abincin yanzu da zaran fara ruwa za su lallace domin babu rumbu ba ma wanda ke kula da su. So kayayyakin mu da kayan abincin mu da ma gidajen duk za su lallace ne domin babu kowa da ke kula da su. So wannan ma ya zama babban damuwa ga mutanen mu. So muna kiran gwamnati ta sa abin da za ta yi domin mutane su koma inda gidajen su yake.
Sunana Honorable Isiaku Musa Bello. Ni mutumin Bello ne cikin Manta District. Gaba daya kauyuka da yake tun daga Magami har zuwa Bunugu kauyukan nan gaba daya an kora su over 27 villages kuma a ƙasa an yi dan buka wani ma bai samu abin da zai buka ba dan babu kara sai daga mutum ya dan samu itace an dan yanka in yana da tarpaulin ya san babu nan a ƙasa ake kwantawa a bakin rafi ya sanyin ƙasa a yanzu haka sanyin ƙasa zaka ji koko kuma sanyin da zai jawo makananan yara pneumonia mallan sati uku da ta wuce da aka shiga wuraren mu yara kanana ɗan shekara 10 zuwa wayan sabuwa suna cikin gudu ana bin su ana halbi yara na fadawa cikin ruwa an halbe su gaba har yanzu da muke maka magana ba ga gawan su babalta ma ce zabi ne nan mace ta haihu da kokari ta haihu ana biyowa nan mace tana rike da dan zanin da ta yi ta fada cikin ruwa da yaro a goye jinjiri tallakawa an ganta ta rike zani tana iyo tana kaiwa kogi tana fitowa da za ta yi sai alchace daga ta ita da yaran. Now tell me in kai ne yaya zaka ji wanda kuke jin mu a yanzu wanda bai san abin da yake fara ko yake faruwa ba bai gani ba zai ji kamar almara ne.
To hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger ta ce ita ma ta damu da wannan hali na waɗannan bayan Allah kuma tana iya kokari domin ganin an tallafa musu kamar yadda daraktan hukumar bada agajin a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Gwamnati na duba yiwuwan ganin cewa na farko a samu wani tallafi da za a yi masu sannan abin da ya sha muna kai yanzu mu samu tsaro na jinjin waɗanda yake waɗannan mutane za su iya komawa yankunan su la'akari da cewa ga damina ya fara kawo goshi ganin cewa yawancin mu kuma mutane manoma ne so that a samu yadda za a yi tsaro ya inganta don su koma su ci gaba da harkokin noman su ba tare da wani tsangwama ba.
Na'am, kamar DG yanzu kaman kuna da kididdigan yawan adadin su ɗan gudun hijiran nan ma dai tukun koko ba ku da su.
Ai abin da yasa kaga muna kiyaye sakin wasu alƙaluma. In ka ɗauki alƙaluma yau ka bayar zuwa gobe zaka ga wasu kuma tunda wannan ƴan bindigan sun watsu ne a wannan yanki Shiroro, Munya, Rafi, Bangi wannan yankin ina nuna maka cewa abinda su wannan bindiga suka mada shi kullun zaka ji sabon kai hare-hare ne. So gwamnati na ganin cewa abinda yafi a samu hanyar da za a dakile wannan hare-haren don me a samu mutane su samu zaman lafiya wanda ya kamata.
Na'am. Tunda daga karshe wani tabbaci ko kuma bayani zaka yi musu mutanen nan masu wannan korafe-korafe dai.
Na farko za mu ba su hakuri a ganin cewa lallai suna cikin wani yanayi kuma gwamnati na bakin kokari ba cewa tayi ta manta da su ko kuma ba su da wani kulawa ba. Don abin da ya kawo su suka bar gidajen su shine rashin tsaro. To abin da yasa gwamnati take mai da hankali akan ganin cewa tsaron ya inganta. Don ai muna nan shekara da shekaru ba su taba korafin cewa ba a ba su wani tallafi na more rayuwa ba, amma saboda yanayi da aka samu na rashin tsaro shi yasa aka samu wannan. So gwamnati na kallon wannan kuma in Allah ya yarda za a sa abin da za a yi musu na taimakawa don rayuwa ta ci gaba.
Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu matuƙa akan wannan matsala ta rashin tsaron da ta addabi wasu yankuna da dama na jihar Niger. A saboda haka gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sha alwashin yin iya ƙoƙarinsa domin shawo kan wannan al'amari.
Mutum sana da jami'an tsaro duka saboda nuna damuwa da ɓacin rai game da abubuwan da ke faruwa game da tsaro. Ni ma na yi musu bayani akan dukkan suna iya kokarin su amma dole sai mun kara hikima a kai musamman yanzu da mutane jiya ba su iya zuwa gonakin su kuma mun tattauna sosai. Mafi yawan abubuwan da muka tattauna bai dace in yi magana ga rediyo ba amma dai sun tabbatar mani su kuma ta bangaren gwamnati akwai irin hikimar da suke son mu yi kuma insha Allah in mun yi za a ga sauki. Sun ba mu sun ga mana abubuwan da suke bukata na aiki wanda ke zami yanzu na ba shi sakataren gwamnati umarni a je a yi duk abin da ake bukata na aiki a ba su. Kuma wannan yunkuri da za a yi ba ma na jami'an tsaro ba hatta mutanen mu kuma vigilantin mu da duk wanda abin ya shafa wannan yaki ne ya zama na kowa da kowa. Muna samun kuma gudunmuwa daga mutanen al'umma suna gaya muna abubuwan da ke faruwa kwarai kuma ina son kara goje musu kuma in kara jaddada musu duk abubuwan da suke ba mu abin da ake kira information a sirri tsakanin mu da su domin mun san abin da ke faruwa in aka fallasa su ko aka nuna su.
A yanzu dai bayanai na nuna cewa tabbas akwai fargaba mai karfin gaske na rashin yin noma a Damanar Bana musamman a yankunan da ke fama da wannan matsala ta rashin tsaro idan har hukumomin Najeriya ba su yi da gaske ba wajen shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Bakari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Bakari kafin mu shige shirin na gaba ku sha kasa da wannan waka. Yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice.
Labarin wasannin mu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger inda mako na 16 na Super League na teburin kwallon kafa kasar ya bada sakamako kamar haka. Girana Football Club ta Arlette Jara Agada STB da biyu da GS Adar Fatawa sai ya safan ta 1-1 da US Gendarmerie National AS Oni Deptawa AS Garden National du Niger 2-1 AS Police da Racing Football Club Bukoki an yi banza da banza AS Nigelec ta yi 1-1 da banza
gaban Olympic Football Club sai Sal Sporting Club da BDAS Duan Sport Football Club da Zander ta wajen Gorzo Football Club ta Maradi 3-2 tare farko a teburin wasannin kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 38 ta BDAS Duan tana da maki 29 sai ta 3 a Asrin Shelak tana da maki 28 ta 4 Sport Football Club da Zander da maki 27 ta 5 AS Garf National du Niger da maki 26 ta 6 Jangorzo Football Club ta Baradi da maki 22 sai ta 7 AS Sonideb da maki 28 Urana Football Club ta Arlet da maki 19 da maki 18 AS Fadna ita ce ta 9 ta 10 Racing Football Club da maki 17 ta 11 AS Police da maki 16 ta 12 Olympic Football Club da maki 16 ita ma sai Sal Sporting Club tana matsayin ta 13 da maki 14 kutale ita ce GS Adar Tattawa ta 14 da maki 14 kawai dudde a jangurin ta Niger yanzu haka ana ci gaba da tankade da rairaya a garin birnin Kwani na jihar Tawa da shahi gundumomi 12 na ayan makaranta domin shirye-shiryen jihar Tawa don shiga wasanni na kasa na ayan makaranta da za su wakana a garin Doso a ƙarshen wannan wata na Maris tankade da rairaya ya shafi wasannin kwallon kafa kwallon hannu tsallake-tsallake da kokowar gargajiya a yankin Ture kuwa gobe ne idan Allah ya kai mu za a soma bugawa na neman shiga wasannin kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 inda arkunin a Sabia za ta karbi bakuncin Ireland sai Portugal za ta buga da Azerbaijan yayinda Ukraine za ta karbi bakuncin kasar Faransa sai Finland za ta buga da Bosnia Herzegovina a rukunin D a rukunin E Belgium za ta buga da Pays de Galles sai Estonia za ta buga da Republic Czech sai kuma a rukunin J kasar Turkiya za ta karbi bakuncin kasar Holland yayinda Gibraltar za ta karbi bakuncin kasar Norway dukkan a wannan rukuni na Jil Estoni za ta karbi bakuncin Montenegro yayinda a rukunin Asia Slovenia za ta karbi bakuncin Croatia sai Cyprus za ta buga da Slovakia yayinda Malta za ta buga da kasar Russia ko kuma Russia a rukunin H dukkan a wasannin na kwallon kafa yanzu haka ana ci ana dabsa quarter final na wasanni daya daga cikin biyu da kungiyoyin za su buga na mata amma na nahiyar Turai kuma kungiyoyin kasar Faransa ne ke dabsa da juna inda Paris Saint-Germain ke karbar bakuncin Olympic de Lyon bangaren mata da ke rike da wannan kofi na nahiyar Turai na Champions League kungiyoyin biyu za su saki haduwa nan da mako biyu domin ci gaba da fafatawa kuma nasarorin da za su samu a jimilce a karawa guda biyu ne zai sawar ɗaya daga cikin kungiyoyin na kasar Faransa na mata na kwallon kafa za ta kai ga semi-final ko kuma demi-final na wasannin kwallon kafa na Champions League na nahiyar Turai na mata su ko kungiyoyin wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika da mama Abuta wasannin kwallon kafar na nahiyar Afrika na ci gaba dan Allah wadde da hannun da kungiyoyin kwallon kasashen Turai suka wa ɗan wasan nahiyar Afrika da su taho kasashen su don su shiga tankade da rairaya na wasannin kwallon kafa da za su wa kasashen nasu su dai kungiyoyin na Turai sun yi hakan ne a cewar su saboda annobar coronavirus wadda ke sawar dukkan dan wasan da ya bar kasarsa ya balaguro in ya dawo a kaidodin nahiyar Turai dole ne a killace shi na tsawon kwanaki 14 zuwa abin da ya sama kuma wannan kungiyoyin suka ce yana haifar musu da hasara mai tarin yawa amma sun ce babu wata alama ta musguna ko kuma na cin mutuncin yan wasan kwallon kafa na nahiyar kuma nuna musu wata wariya Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yan sanda a birnin Bulla na jihar Colorado da ke nan Amurka yau din nan Talata sun ce an damƙe ni dan shekaru 21 da ake tuhuma da kashe mutane 10 a harbe-harben da aka yi jiya Litini a wani wurin sayar da kayan abinci. A wani taro manema labarai, shugaban rundunar yan sandan garin Bulda, Maris Horol, ya ce mutumin da ake zargin na kwanci a wani asibitin garin cikin hayyacinsa kuma ana masa jinyar raunin da ya samu a kafa a yayin aukuwar lamarin na yammacin jiya Litini. Ana kyautata zaton wani lokaci a yau din nan za a kai shi a tsari.
To masu sauraro baki da abinda ya sauke kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku wasu abokan aiki da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu abu da Ibrahim ka almasi Garba wanda ya taya gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdul Aziz Adili Toro, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.